DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da yaurana Alhamis 24 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirya za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran 12 ga watan Yuni wannan shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son a yi wa manufofin gwamnatinsa na bada tallafi ga kasashen duniya kwaskwarima.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya na ci gaba da kai sabon farmaki mai taken Operation Thunder Strike.
Lalle zai taimaka da kokarin da ake saboda tabbatar da cewa an kare rayukan mutane kuma an tabbatar da tsaro ga jama'an Najeriya.
Hukumar EFCC ta gurfanar da Malam Ibrahim Shekarau da wasu tsaffin ministocin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan su biyu.
Bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu, kotun karkashin jagorancin Justice Zainab Abubakar ta bada belin mutanen uku bisa sharuɗan cewa kowannen su ya kawo mai tsaya mata.
Haka kuma za mu ji nasihar Ramadan daga bakin Sheikh Muhammad Ruwar Muhammad. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su raro kuke turo mana ta hanyar email. Sai kuma shirin bango da jin mai a za ta shigo mana da shi, amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirya za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran 12 ga watan Yuni wannan shekara. A cikin wata wasiƙar da fadarsa ta White House ta sako a yau, Trump ya ce a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan, ina ganin bai dace mu wannan taron da aka dade ana shiryawa ba. Soke taron na zuwa ne a daidai lokacin da Koriya ta Arewa din ke bada sanarwar rufe sansanin gwajin makamanta na nukiliya na Punggye-ri a yau Alhamis, domin nuna cewa da gaske take game da kudurinta na dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya kafin taron kolin da a da aka shirya yi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da Amurka. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yaba da matakin da Koriya ta Arewa ta dauka da kanta da bada na bada tilastawa ba na dakatar da shirin makaman nuclear don taimakawa wajen ganin an kulle yarjejeniya da Amurka domin dakatar da shirin makaman nuclear ta kacokan, don ita ma a cire mata takunkumi da Amurka ta sanya mata tare da kuma tabbatar mata tsaron kasar ta. Sai dai kuma duk da yake rufe sansanin gwaje-gwajen shirin nuclear kacokan abin yaba ne, masu fashin baki na kokwanton watakila ko hakan zai iya hana wa gwamnatin Kim Jong-un damar iya ci gaba da gwaje-gwajen makamanta na nuclear a nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son a yi wa manufofin gwamnatinsa na bada tallafi ga kasashen duniya kwaskwarima ta yadda za ta samu hanyar horar da kasashen da ba sa bata haɗin kai a ƙoƙarin da take yi na shawo kan kwararowar bakin haure marasa izini zuwa nan Amurka. Shugaban ya ce so yake ya ga an shiga wani yanayi na a duk lokacin da wani bakon haure ya fito daga wata ƙasa, Amurka za ta zabge wani sashi na kudaden tallafi da take baiwa wannan kasar. Wasu kasashen ma yace za a sauke tallafin nasu baki dayansa. Sai dai a cikin jawabin da yayi kan wannan lamarin jiya a wata cibiyar nazarin harkokin tsaron cikin gida dake New York, Trump bai faɗi sunayen kasashen da za a yankewa ba. Haka kuma shugaban na Amurka yace ba zai taba amincewa da duk wata sabuwar dokar da ta shafi sauya harkokin shige da fice ba idan bata hada da matakan karfafa hana tsallakowar baki akan iyakar Amurka da Mexico ba. Labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Umar Dalla. A ƙarshen ta dai gwamnatin Burundi ta ce a shirye take ta janye dakatarwar da ta yi na hana watsa shirye-shiryen manyan kafofin watsa labaran duniya guda biyu na muryar Amurka da BBC. Hukumar sadarwa ta Burundi ce ta ba da sanarwar saka wannan kangin tun kamar makonni uku da suka wuce, bayan da ta zargi VOA da BBC da cewa sun gudanar da wasu ayyukan da ta kira na rashin mutunci a cikin labaran da suka bayar musu masu alaka da yunkurin sauya kundin tsarin mulkin kasar don shugaban kasar yayi ta zarce. A cikin wasikar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar Burundi din Karenga Ramadan, mataimakin shugaban hukumar kafofin watsa labaran BBC ta Amurka Jeffrey Trimble ya kare matsayin VOA, inda ya bada misalai da wasu labaran da ta yi kan kasar Burundi a cikin watan Afrilun wannan shekara, inda ya ce rahotanni biyu da VOA ta yi akan batun kare haƙƙin bil'adama da wani jawabi na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna bisa hanya. Amma ya ce labarin da VOA ta yi akan ganawar da wakilan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Parsem ta Burundi suka yi yana da rauni. Gwamnatin kasar Ukraine ta fito da babbar murya tana musunta wani rahoton da BBC ta bayar da ke cewa wai ta taba biyan lauyan shugaban Amurka Donald Trump, wato Michael Cohen, zunzurutun kuɗi kimanin dala 400,000 don ya shirya ganawa tsakanin shi Trump din da shugaban kasar ta Ukraine Petro Poroshenko. Fadar shugaba Poroshenko ta bayyana rahoton da cewa ƙarya ce zallarta. Rahoton na BBC ne cewa yayi wai Poroshenko ya nemi a hada shi taro da Trump ne wani lokaci a shekarar da ta gabata ta 2017.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojojin saman Najeriya ta kaddamar da sabon hare-hare kan maboyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabas mai taken Operation Thunder Strike daga Abuja. Ga rahoton Hassan Maina kaina.
Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wannan sabon farmaki da take kaiwa ga mayakan na Boko Haram mai take Operation Thunder Strike farmaki ne mai zaman kansa daga farmakin da ake yi a halin yanzu mai take Operation Lafiya Dole. Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya shaida min cewa farmakin na da muhimmancin gaske
da kuma yin hakan lalle zai taimaka da kokarin da ake saboda a tabbatar da cewa an kare rayukan mutane kuma an tabbatar da tsaro ga jama'an Najeriya.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya a cikin wata sanarwa da ya aika wa sashen Hausa na muryar Amurka yace yanzu da ake shiga damina akwai wuraren da dakaruwa kasa ba za su iya kaiwa gare su ba, dole sai an hada da farmaki daga sama. Air Vice Marshal Adesanya yace suna amfani da sabbin jiragen yakin nan samfurin MI-35 wurin kai wannan farmaki a halin yanzu. Kuma babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce amfani da waɗannan jirage yanzu kam kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
To wannan jirage su ma suna nan jirage ne na yaki wanda ake amfani da su dare da rana, wanda su ne wannan kashi na biyu da aka kawo Najeriya kenan, biyu wanda yanzu haka suna fafatawa arewa maso gabashin Najeriya. Mun hana wannan zalunci da kashe-kashen mutane da ake a waɗannan wurare.
Masanin tsaro Aliko Irrashid Harun na ganin sojojin saman sun yi farar dabara da kaddamar da wannan operation mai suna Thunder Strike.
Damina ta sako, akwai wuraren da su tankuna da su kuma Nigerian army sojojin kasa ba za su iya shiga ba. Kuma yanzu ka duba waɗannan ƴan Boko Haram din suna neman wani wuri ne inda su sojojin kasa ba za su iya shiga ba, sai su zauna a wurin su strategize zo su attacking target din su. Amma yanzu Operation Thunder Strike din da wanda Nigerian Air Force suka yi launching abu ne muhimmanci, saboda su Air Force ba abun da ya dame su da laka, ba abun da nasu da ruwa tunda su ta sama ne.
A cewar tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya Wing Commander Musa Isa Salmanu, wannan sabon farmaki na Operation Thunder Strike kai ya karya lagon mayakan Boko Haram.
Shi wannan operation din gwamnatin shi da wanda aka saba shi ne da akan je kafada da kafada ne, sojojin kasa na yaki, Air Force na basu cover ta sama, amma wannan Air Force za su je can ciki ne su tabbatar da cewa sun karya karfin abokan gaba a wannan wurin da mayakan Boko Haram.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dikin mutuwa mai bantado sai soja. Wai dikin mutuwa mai bantado sai soja.
To madalla a gai da Hassan Maina Kaina. A yau hukumar EFCC ta gurfanar da jagoran jam'iyyar PDP a jihar Kano da kuma tsaffin ministocin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan Gudabi a gaban babbar kotun tarayyar dake Kano bisa tuhumarsu da halatta kudin haram a yakin neman zaben jam'iyyar na shekara ta 2015. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Jerin laifuka shida ne ake tuhumar Malam Ibrahim Shekaru tsohon ministan ilimi da Alhaji Aminu Bashir Wali tsohon ministan lamuran ketare na Najeriya da kuma injiniya Mansur Ahmed tsohon kwamishinan ayyuka na jihar Kano zamanin gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ta farko. Laifukan shida sun shafi yadda aka sarrafa naira miliyan 950 da jam'iyyar PDP ta fitar domin gudanar da yakin neman zaɓe a shekara ta 2015. Aka kuma hukumar ta EFCC na tuhumar tsohon gwamnan na Kano Malam Ibrahim Shekaru da tsohon minista Aminu Wali da karɓar naira miliyan 25 kowannen su daga cikin wannan adadin kuɗaɗe, yayin da shi kuma hukumar ke tuhumar injiniya Mansur Ahmed da amfana da naira miliyan 10. Baya ga cewa dukkanin su sun yi tarayya wajen halatta kuɗin haram da kuma sarrafa su. Bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu, kotun karkashin jagorancin Justice Zainab Abubakar ta bada belin mutanen uku bisa sharuɗan cewa kowannen su ya kawo mai tsaya mata ma'aikacin gwamnati a matakin tarayya ko kuma jihar Kano wanda bai gaza mukamin director ba, kuma tilas zai mallaki gida ko fili a jihar Kano mai cikakkun takardun gwamnati. Haka zalika kotun ta kallafawa masu belin biyan naira miliyan 100 akan kowanne guda daga cikin waɗanda ake tuhuma a duk lokacin da ya tsallake beli. Haka zalika yana daga cikin sharaɗin belin waɗanda ake tuhuma su dankawa kotun fasfunan su na tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Barista Johnson Ojabana shine ya jagoranci lauyoyin hukumar EFCC. Yace za mu shirya shaidu da hujjojinmu domin gabatarwa kotu a ranar fara sauraron shari'ar. Shi kuwa barista Samuel Ologunalisa, wanda ya jagoranci lauyoyi goma masu kare waɗanda ake tuhuma, na cewa
the ruling is a good one. The defendants were arraigned and the court has exercised its discretion to grant them bail.
Yace hukunci ne mai kyau, an gabatar da waɗanda ake tuhuma kuma kotu ta yi aikinta ta kuma ba da su beli. Za mu yi ƙoƙarin cika sharuɗan belin.
We ensure that the bail terms are complied with.
A ƙarshe Justice Zainab Abubakar ta sanya ranar 26 ga watan gobe na Yuni domin fara sauraron shari'ar, bayan da aka gudanar da zaman kotun ne cikin tsauraran matakan tsaro. Yanzu dai tsaffin ministocin biyu da tsohon kwamishinan za su ci gaba da kasancewa a hannun hukumar EFCC zuwa lokacin da za su cika sharuɗan belinsu. Bayan fitar su ne daga harabar kotun, wata arangama ta wakana tsakanin magoya bayan su da jami'an tsaro, har ma jami'an suka yi harbi da bindiga tare da harba hayaki mai sa hawaye. Gabanin haka ta faru dai sai da wani rukuni na magoya bayan waɗanda ake tuhumar suka gudanar da sallar neman biyan bukata ta musamman akan titin zuwa harabar kotun da ke nan Kano. Tuni dai makusanta da magoya bayan waɗanda ake tuhumar ke danganta wannan mataki na hukumar EFCC da sha'ani irin na siyasa. Malam Sile ya Usile tsohon daraktan labaru ne na tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekaru.
Wannan siyasa ce sosai, karara ma siyasa ce, kuma ma me yasa abin nan dindini bai taso ba sati biyu da ta wuce? Saddauna ya fito da takarda ya zai tsaya takarar shugaban kasa, sannan kuma ya yi interview da wata gidan talabijin AIT inda ya nuna cewa wannan gwamnati a yanda al'ummar Najeriya suke kallanta ta gaza.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 na safi. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Tijani Tumsa muƙaddashin shugaban kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ƴan Boko Haram suka daidaita zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Sunana Abdullahi Hassan Umar.
To
yawa tambaya da nake yi a wannan commission din a matsayin mu da mutanen Borno da wannan musiba ta daidaita. Ina ji na?
Eh muna jinka muna jinka.
Yawa babu wani alhimmin abu da mutanen wannan yanki suke bukata su ganshi zahiri a ƙasa ke da taimako ta harkar neman abinci su fannin kiwo kasuwancin mu da harkar noma da lalaci. Yawa ta wata hanya za mu bi da mu taimako a wannan commission din domin ci gaban al'umman mu.
To ka gama tambayar ka?
Eh na gama tambayar ta.
Mallam Tijani ka ji tambaya wai ta yaya za su samu taimako?
Eh Mallam Abdullahi wato akwai kashi kada tare da za a samu za a iya neman taimako musamman ta hanyar harkar noma da kai magana ko kuma ta hanyar kasuwanci. Ana buƙatan misali idan za a yi taimako wa 'yan kasuwa ya zama na suna nan a tsare a cikin wani abu da ya gina ko operative ko kwanci noman ma in za a yi shi akan yi shi ta wannan hanyar ne. Amma mafi sauƙi na buƙatan wannan taimako muna da office a nan Maiduguri a Maiduguri GRA wadda za ka iya samun kai takardanka na buƙatar taimako kowane lokaci. Sannan ko ka dinga sauraron rediyo, in ka saurari rediyo muna da announcement na abubuwa wanda muke shirin za mu yi. Sannan kuma akwai ƙungiyoyi daban-daban da muke aiki da su, ban sani mu ko kana cikin kowane ƙungiya wanda take da wannan buƙatun. Don muna halaka da ƙungiyoyi da dama a Maiduguri, kuma baka cikin ƙungiyar wanda ka nema ta zama ɗaya daga ciki saboda yana da wahala a samu mutum ɗaya a musu wannan taimako. Amma tsari da muke da shi ya bi ta wajen hanyar noma, hanyar kiwo, hanyar kasuwanci, wanda duk mun tsara kuma mun samu kuɗaɗe a da ikon shi na aikatar da wannan abubuwan.
To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
Wato tambaya da yake so na yi wa
ka faɗi sunanka tukuna mallam. Ka faɗi sunanka sai ka yi tambayar ka.
Mallam Muhammad Adam.
To
tambaya na shi ne wanda ƙoƙari hukumar Mallam Tijani Tumsa take yi domin ta ga ta farfaɗo da yanayin da matasa suke ciki a musamman Borno, musamman babban birnin jiha wato Maiduguri kenan. Ina tambayar da nake so na yi wa Mallam Tijani Tumsa.
To Mallam Tijani gare ka.
To matasa dai abinda muke kunshe da shi da yawa, ina jin na faɗi wannan tsarin koyarwa da muke so mu yi musu kan harkar na'ura mai aiki da kwakwalwa. A yanzu haka za mu yi shi a Maiduguri, kuma za a yi shi ne a wajen duk faɗin Maiduguri da kuma Haramat Polytechnic za a kafa wannan cibiyar. Sannan za mu yi shi kuma a biyu, wannan ta matasa ne wanda suke neman wannan hanyar. Na biyu muna da kamar yadda na faɗi yarjejeniya da ita bankin industry da kuma na leadership world da muke yarjejeniya da su don a samo kuɗaɗe wanda mutane za su samu mai da shi jari sannan su ci gaba da rayuwar su ka hanyar kiyo akwai wata shirin mu da take zuwa wanda zamu koyar da yadda za a yi kiyo na zamani
to su matasa din wanda za a yi ma wannan ya za su akwai wani tsari da za su bi ne na samun wannan taimako
to da shi wannan tsarin koyar da su ta hanyar na'ura din da ma mun sa shi a yanar gizo-gizo wanda sun yi applying da dama su sun yi applying a wannan yanar kuma daga ciki ne za mu tantance mu ci gaba da koyar musu daki-daki na biyu wanda ba wannan ba ne harkar su za mu sa musu wato iya irin wanda muke nema ko secondary ta gama ko university ko kuma baka yi makaranta ba ga baki daya za mu sa shi a radio kuma za mu sa shi a jarida wanda zai bayyana abubuwan da muke nema da kuma yadda za ka iya ka samu ka ci moriyar wannan tsari
to malami na gaba matsokai tambaya ko wa alaikum salam
a ga muji birin ne ina da wasu tambayoyi da nake so zan wasi shama na North East Development Gantuka
to mala Adamu bismillah
tambaya ta farko wato shine dangane da yan kasuwa kaga halin da muka samu kanmu a yanzu din nan hakika yan kasuwa sun kasance wato dan abin da yake hannun su biya kare
ya ansa game da batun yan kasuwa kai wata tambayar an kana da ita
to da kuma waɗanda suka yi karatu yaran mu matasa suna nan da dama waɗanda suke sun gama karatu kuma babu aikin yi kuma sakamakon rashin aikin yi ya zama ya kasance a shaye-shaye ga yara suke yi ne ya sa yara duk sun afka shi wanda daman yara suna wannan shaye-shaye ne don su ga cewa wato damuwar da take damu su nan ta dauke
mana da mu kafin ka zo wanda tambayar da wannan mutumin da yayi tambaya kafin ka karba yayi tambaya game da matasa shi kuma Malam Tijjani ya bayyana abin da ake ma matasa kana da wata tambaya ne idan ka saurari shi nan zaka ji ansar da
manoman mu kuma
mana da mu yi hakuri ban tare numfashin ka ba yayi bayani game da manoma yan kasuwa matasa
to ba da mu nagode
yawa mu ma mun gode
assalamu alaikum
wa alaikum salam
ni ne Alhaji Usman Aman Manyama.
To Alhaji Usman muna jinka.
Yawa tambayan da nake so na yi ga arewacin Borno wannan dama daga kan jaki daki haka mutanen ne za su je kilomita 3-5 wani ma kilomita 7 za ka diba tukunna a samu ruwa dama cikin lokacin da tituna wannan na Boko Haram ya faru ma ba ruwa. To yanzu tattashe da muna yi ana zuwa Lagos ko ina ma ana saya ma yanzu shi ma babu gonan tattashe ma to yanzu ko da mutane mu duk sun hijira wajen su koma gare su ma wahala suna sa to yanzu wannan commission din Lagos ta samu goma wannan me ya shirya wani irin abu ne zai yi wa mu arewacin Borno musamman su ne mu tambayan da muna yi dan yanzu haka muna yin hijira ne mun koma gida din mun kasa me za mu yi a gida to wannan shine tambayan da mu yanzu muna fada yanzu haka mun koma gida din rayuwa mu din wahala ne kuma mutanen mu da sun zo nan wannan wanda sun yi karatu da ba su yi karatu ma wahala ne muna ta to yaya wannan tambaya shine abin da nake so yayi ke girma din shi Tijjani
to Alhaji Tijjani gare ka
Alhaji Usman wato abin da yake faruwa duk inda na gaya maka cewa sojoji sun ce za a iya komawa a ci gaba da noma muna kokari mu taimaka yanzu kaman wata biyu da suka shige kimanin wata biyu da suka shige mun kai ayfonpo mun kai iri da taki a wurare kaman su kuka a cross kawa mun je mun bayar kuma muna da niyan ci gaba da irin wannan tsare-tsaren za mu ci gaba da tsarin noman rani da kuma noma ta damuna amma idan dai muddin mutane sun koma inda suke da muhabbi muna da tsarin kai musu kayan da za su ci gaba da harkar noma da za su yi
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin muna godewa Malam Ali Mahmud da ya taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla gai da jami'ai albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوقد قرآني أدرن دائما تسونا ليلة القدر وننداريني جيرما وننداريني وبنجي يتبتتشي وأجنوة رمضان يكي فاسن كيمتك amfani da alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutun ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata 1000 a cikin rayuwarsa malaiku ko za su sauko da malaikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan had garin Allah ya waye ahal alfijiri tabullo jama'a wannan dare yana cikin kwana 10 ta karshe na watan Ramadan ubangijin Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudi ba wasa ba limamin Hausawa Tafu Ghana
to Allah ya saka alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kan daga cikin ra'ayoyin da kuke duro mana ta hanyar email
Sakon na farko ya fito daga Bafa Haruna yace assalamu alaikum VOA Hausa ku gaya muku kantan Najeriya cewa su daina shura sakamakon binciken rahotannin da hukumar Amnesty take yi akan al'umuran da suka shafi cin zarafin marasa galihu da hukumar take tsaguntawa domin mun san babu yadda za a yi hukumar ta fitar da rahoto ba tare da akwai kamshin gaskiya a cikin shi ba sai kuma sako daga Alhaji Abba Bafa Chelade jihar Bauchi Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa yin marabus da mataimakin gwamnatin jihar Bauchi yayi a daidai lokacin da mu al'umar jihar Bauchi muke buƙatar gudunmuwar sa ga wannan mataki nasa bai muna dadi ba da fatan uwar jam'iyyar APC ta kasa za ta gaggauta shiga cikin wannan danbarwar da ta kunno kai a jihar Bauchi domin gano bakin zaran sai kuma sako daga Kadora Digaga dan Fulani warji yace assalamu alaikum VOA Hausa sojojin da suka kama masu kashe mutane a jihar Nasarawa da Benue muna fatan za su kara bincike domin kama sauran mutane Allah ya kara tona asirin su sai kuma sako daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya yace assalamu alaikum murya Amurka hakika gurfana da tsohon gwamnatin jihar Kano Ibrahim Shekarau da wasu mutum biyu a gaban kotu da hukumar EFCC ta yi yayi daidai muna fatan EFCC za ta ci gaba da yin aikin ta sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Adamu Ali Ongulde da Usman Sarki Ma'azu da kuma Abdullahi Majid Shu'aib Kanta daga radio amfani Difa a jamhuriyar Niger baki daya sun ce assalamu alaikum bi Hausa a gaskiya ci gaba da sace mutane da wasu ɗan bindiga ke yi a yankin birnin Gauri na jihar Kaduna samsam bai dace ba don haka alhakin gwamnati ne ta tashi tsaye domin ganin takar haƙƙin al'umma da ya rataya a kanta.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice.
A takeice shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirye za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran 12 ga watan Yunin wannan shekara. A cikin wata wasiƙar da fadarsa ta White House ta sako a yau, Trump ya ce a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan, ina ganin bai dace ba mai wannan taron ba.
To madalla masu rawu kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Sunusu Garau ma'aikaci a ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe bisa rasuwar mahaifinsa a wani asibiti a Kano Allah ya ji kansa ya bada kuma hakurin jure rashi to anan mu ga karshen shirin namu yanzu sai kuma an jima da al'asar zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ta tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya shirya da kuma injiniyan mu ne Rob McLean ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya
a dakaci shirin yau da gobe
shirin matasa